Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Maraba da sake saduwa da kai a shirinmu na yau. Ina fata mai sauraro za a bi mu a hankali a samu karfafawa a shirin. Za mu fara filin na yau ne da wakoki daga zumunta na Seventh-day Adventist Church daga sashin Yadin Lere a jihar Kaduna. Za mu biyo baya kuma da shiri na sujada tare da Pastor Mordecai Gideon. Ubangiji ya ci gaba yana karfafa mu ya inda za mu kasance cikin masu sauraro. Sunana Ishaya Zakaria.
Chewawe aure duwa alane Ubangiji neshine wanda yaka aure Agona yaka fata Aure abume kyone koda wasusundauka Chewawe aure duwa alane Ubangiji neshine wanda yaka aure Agona edine yaka fata
Amin. bala aure dalilin azaba aure
ba kana me gida ga kada bada
azaba
nadin ma da
bala
sarin duga
azaba
marana me zaki
bala
dine muguru
azaba
sana ka je
bala
aure ba dani
azaba aure
ba kana me gida ga kada bada
azaba
nadin ma da
bala
sarin duga
azaba
marana
Dalili wala aure dalili azaba aure dalili wala aure dalili azaba aure yanwali tafi litafi shi nafa shi shabana ilimi litafi shi nafa madogara masubi litafi shi nafa matakala zuwa sama ilimi litafi shi na ilimi na farko ilimi litafi shi na ilimi na farko ilimi litafi shinda ilimi na farko ilimi litafi tasamu samali ta ciki kwana shidane tasamu sandubu bila hawa tufana tasamu sandubu bila haifu wa macheta seyanzu muna dubu bila daya seyanzu muna dubu bila daya litafi seyanzu kwa ya mana ciki kwana Le tafe ta fa sara mana asirina banna Dari shida da sitin da shida iyaka
dari
wadana ta shida da kafisar da gunkin su dari shida a hannu ko a goshin su
dari shida da sitin da shida
dari shida da sitin da shida iyaka
dari
wadana ta shida da kafisar da gunkin su dari shida a hannu ko a goshin su
dari shida da sitin da shida
La muri ta selle yado
sarka ko tune zasi ta selle zeja barancha muzu auri huba zeja mana maraba kuda zuwa zeja mana hawaye danum
da muri ta selle yado
sarka ko tune zasi ta selle zeja barancha muzu auri huba zeja mana maraba kuda zuwa zeja mana hawaye danum
wa koti tata ko zamuni
Sabuwar waka zamurera chan sama
Gani ganina
Gani ayeso
gani gani na ya yeso gani gani na
yeso na so imbika
gani gani na ya yeso gani gani na
itafia tare dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
zauna tare dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
muhuta tare dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
ui adua tare dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
ui taya poka
gani gani na ya yeso gani gani na gani gani na ya yeso gani gani na
mushahanu dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
gani ya yeso
gani gani na ya yeso gani gani na
muzamna tare dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
muraira tare dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
mushahanu dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
muhuta tare dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
muita fia dakai
gani gani na ya yeso gani gani na
muraira tare dakai
gani gani na ya yeso gani
barka mai sauraro annan lokaci sunana Pastor Gideon Mordecai lesson karatu mai na cikin littafin Yohana ta 1 sura 1 aya 8 da aya 9 Yohana ta 1 sura 1 aya 8 Ayar Ubangiji tana cewa idan mun ce ba mu da zunubi rudin kanmu muke yi gaskiya kuwa ba ta cikin mu ba aya 9 idan mun fadi zunuban mu shi mai alƙawari ne mai adalci kuma da za shi gafarta mamu zunuban mu shi tsarkake mu daga dukkan rashin adalci kan maganar mu na yau yana cewa ni mai zunubi ne to sai me ni mai zunubi ne to sai me Zami addu'a Allah mai iko Allah mai kauna muna kira bisa gare ka wannan nasi da mun bude kai kai mana bugana cikin sa a cikin sunan Yesu mai cetonmu amin Nasin ya nuna a fili cewa Allah mai kauna ne Allah masanin kowanne abu ne shine masanin asirin kowanne mu kuma hakika yana bayyana mana a fili na cewa dukkan mu babu wanda yake da adalci gama dukkan mu mun yi zunubi mun kasa ga darajar Allah amma abu ɗaya ne tabbatar cewa Allah mai kauna ne shine yana cewa idan mun furta zunuban mu shi mai adalci ne zai kuma gafarta mana dukkan zunuban mu ya tsarkake mu daga dukkan rashin adalci kada ka daga giran idanunka kada ka tsaya kana jijiyan wuya ina gaya muku cewa babu wanda ya fi karfin aika zunubi kuma babu wani mahaluki wanda zai ce shi ba mai zunubi bane eh wannan idan mun ce ba mu da shi mu makareta ne wai babu gaskiyan Allah a cikin mu eh ga waɗansu hanyoyi da za mu bi domin mu guje wa zunubi na farko karanta littafinka a kulli yomi sa'an da muna bincike a kulli yomi muna karanta nasi muna karanta littafi mai tsarki mai wa'azi yakan ce na san littafi mai tsarki huruwa ko kuma ruhun Allah ne ya motsa annabawa suka rubuta shi babu wani tantama idan mun karanta littafi mai tsarki yakan kawo sakewa cikin rayuwarmu don haka idan muna so mu yi rayuwa mare zunubi mu karanta littafi mai tsarki. Waɗansu mu tabi mai tsarki yana wani bango, kai kana wani ɗaki ma daban. Don haka matakai da zamu bi domin samun adalcin Allah, domin kasancewa babu zunubi, shine karanta littafi. Na biyu, mataki na biyu, ka gane cewa kai mai zunubi ne. Yawancin abubuwan da sukan kawo bambanci tsakanin mutane shine waɗansu sukan gane cewa su masu zunubi ne, su nemi gafara. Waɗansu kuma sukan kirje su ce su sam ba su aika kowane irin zunubi ba. Don haka bambancin anan shine, sa'an da kai mai zunubi ka gane kai zunubi, ka nemi fuskar Ubangiji, zai gafarta maka. Amma sa'an da ka cije kan zunubinka, kana kuma cewa ko kana ikirarin cewa kai baka yi zunubi ba, babu gaskiya Allah ko ɗaya a cikin ka. Kamar littafi mai tsarki Romawa sura 3 aya 23 ya gaya mana a fili cewa dukkanmu mun yi zunubi, mun kasa ga darajar Allah, gama babu wani mai rai wanda bai aika zunubi ba. Idan mai zunubi ya gane shi ya aika zunubi, ya kuma nemi fuskar Allah, Allah zai ba shi nasara. Mataki na uku, ka nemi Kristi. Nemi Kristi. Ya za mu nemi Kristi? A kowane yunkurinmu da za mu yi, idan akwai zunubi a cikinmu, ba za mu taɓa samun Yesu Kristi ba. Kamar yanda Yesu yana kira cewa mu zo gare shi, dukanmu da muke wahala masu nauyin kaya, zai gafarta mana zunubanmu. Wannan shine kira da kuma yadda za mu zo wurin Yesu Kristi gaba gadi. Amma sai mun saki zunubi. In ba mu saki zunubi ba, za mu mutu a cikin zunubinmu. Amma idan mun zo gabansa cikin kasawa, cikin kuma mancinmu, mun nuna masa cewa mu masu kasawa ne, zai ba mu nasara. Mu nemi Yesu. Mataki na hudu, cewa mu furta zunubanmu a cikin kowane kotu na duniya. Idan ana shari'a, bisa ga laifi da mutum ya aika, idan ya faɗi gaskiya ya furta, kai ne ka kashe wani, ni na kashe shi, to ya taƙaitawa kansa azaba, ya kuma sassautawa alƙalai wahala da za su sha cikin wannan hukunci nashi. A kotun Allah ma yana so mu kasance muna faɗan gaskiya, mu kuma furta da bakinmu, mun aika zunubi, mun kuma kasa darajar Allah. Mataki na biyar shine tuba. Mu tuba ba yana nufin mai tuba ba zai sake aika zunubi ba, amma idan mun faɗi cikin zunubinmu, mun tashi, muna ɗaukan matakai na ci gaba ne da rayuwa cikin gaskiya da kuma ruhu mai tsarki. Amma idan mun faɗi, mun kasance a wurin, babu yanda za a yi mu samu gafaran Allah. Na shida, mu roƙi gafara. Mataki na shida, roƙon gafara. Mu durƙusa gaban Allah cikin ƙaskanci da gaskiya da kuma sahihiyar zuciya, mu roƙi gafara a gare shi. Idan mun yi wannan, za mu samu nasara cikin rayuwarmu, kuma za mu samu karɓuwa a gaban Allah. Ka gayawa Allah abinda ka aika, ka kuma roƙe shi gafara. Shi ya sani, amma ya fi so mu furta da bakunanmu. Idan ba mu yi wannan ba, akwai damuwa. Shaitan yakan kawo mana ruɗu, yana cewa a'a, kada mu faɗa, kada mu furta. Ko mun furta, Allah ba zai ji mu ba. Zunubinmu ya yi yawa, ya riga ya kanta a cikinmu. Kada mu ji wannan murya ce ta shaitan da yana buƙata mu kasance mabiyansa. Allah yana kira, yana cewa sa'an da mun nemi gafara a gare shi, zai samu mana gafaran nan, kuma zai ba mu ceton nan cikin wannan rayuwa. Na mataki na ƙarshe shine, ka gaskanta da gafaran Allah, ka gaskanta da gafaran shi cikin wannan rayuwa. Yawancinmu ba ma jin wannan kira da Allah yake yi. Me ake nufi da gafaran Allah? Shine ya karɓe mu a matsayin ƴaƴansa, ya kuma karɓe mu a matsayin waɗanda sun dawo daga rakiyar Iblis, sun dawo daga rakiyar Shaitan. Dan wannan shine zai sa mu kasance ƴaƴan Allah daga farko har ƙarshen rayuwarmu. Idan mai sauraro ya bi waɗannan matakai ɗaya bayan ɗaya, zai samu sakewa, zai samu gamsuwa, zai samu farin ciki, zai samu salama, zai samu jin daɗi a wannan rayuwa. Shine idan mun bi su, za mu ji daɗi cikin rayuwarmu da kuma tafiyarmu a ruhaniyance. Karanta littafi fa ya zama damuwa. Sau nawa mai sauraro yake karanta littafi mai tsarki? Na biye da shi, sau nawa ka gamsu cewa kai mai zunubi ne, ka kuma gane cewa kai mai zunubi ne? Na biye da shi, sau nawa mai sauraro ya tuba, ya nemi Isa Almasihu? Sau nawa muke bidan Isa Almasihu? Sa'annan sau nawa ko ina yawan furta zulubanka a gaban Allah. So nawa mun tuba, so nawa mun yi gafara, ko mun nemi gafara a wajen Allah, kuma so nawa muka gaskanta da gafaran Allah. Waɗannan tambayoyi duka idan mun kasance muna bin Allah, muna kuma bin su sau da kafa, hakika za mu kasance muna tafiya tare da Allah. Ni mai zunubi ne, to sai me? Wannan nasi da mun karanta cikin Yohana ta 1 sura 1 aya 8 da 9 ya nuna mana cewa idan mun furta zunubanmu, mun kuma kasance muna cewa mu ba masu zunubi bane, makaryata ne mu, babu gaskiya a cikin mu. Dukanmu da ni da kai masu zunubi ne, amma akwai abu daya shine adalcin Allah, wanda idan mun furta zunubanmu zai gafarta mana. Bari Ubangijin Allah shi bishe mu. Muna cikin addu'a. Allah mai tsarki, Allah mai kauna, mun yi godiya a wannan lokaci ka taimake mu cikin wannan rayuwa. Dukkanmu mun yi zunubi, mun kasa ga darajanka, ka yafe mana dukkan zunubanmu, ka yafe mana kurakuranmu. Har mai sauraro, Ubangiji ka rubuta sunansa cikin littafin matsarai, a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Kai ban kwana da abin da ke mara kyau a cikin rayuwarka. A kullun yana da kyau ka dubi rayuwarka, ka kuma binciki kanka, ka lura da irin abubuwan da ya kamata ka rabu da su, ka yi ban kwana da su. Idan kana so ka kasance da nasara a cikin rayuwarka, to lallai akwai abubuwa da ya kamata ka yi ban kwana da su, ko kuma ka rabu da su. Wataƙila waɗannan abubuwan mutane ne, ko ko wasu wurare da kake zuwa, ko wasu abubuwa da kake amfani da su. Amma anan bari in ce ba abu ne mai sauƙi mutum ya yi ban kwana da abubuwan da yake so ba, musamman ma idan ya shaƙu da irin waɗannan abubuwan. Yaya kakan ji idan abokinka da ka shaƙu da shi zai rabu da kai, ko kuma kai za ka rabu da shi, ka yi tafiya mai nisa, ko kuma rabuwa ta zama ta dindindin? Ba ya kan kasance da sauƙi, ya kan kasance abu mai wuya sosai mutane su ce a'a ga rashin da'a. Rashin da'a da kuma zunubi abu ne mafi sauƙi da zuciyar mutum take ƙaunar yi. Akwai abubuwa da yawa da ba su da kyau a rayuwarmu, amma mutane sun fi ƙoƙarin su yi kusa da waɗannan abubuwan. Yana kuma da sauƙi ka sa ƙafarka ka yi irin waɗannan abubuwan. Akwai wasu kuma da suke bin abokai marasa kyau, akwai wasu da suke ciye-ciye da shaye-shaye marasa kyau. To ya kamata ka yi ban kwana da waɗannan abubuwan. Ina dalilin da za ka yi abuta da abin da zai halaka da rayuwarka? Me zai sa ba za ka yi ban kwana da wannan abokin da yake jan ka zuwa halaka ba? Me zai sa ba za ki ban kwana da wannan aboki koko saurayi da yake kai ki zuwa halaka ba? Me zai hana ka kai ban kwana da wannan kwalbar giya da take hana ka ba iyalinka kuɗin abinci? Me zai hana ka yadda wannan sandar sigari kai ban kwana da ita? Wasu sun taɓa yin ban kwana da waɗannan abubuwan suka yi nasara, me zai hana ka kai ma kai ban kwana da su domin kai nasara? Bari ka juye baya ka ce bye bye ga rashin imani, ka ce bye bye ga rashin da'a, ka ce bye bye da zaman kashe wando. Idan muka lura a cikin littafi mai tsarki, sa'ad da Musa ya yi ban kwana da dukkan annashuwa na Masar, sai Allah ya mai da shi ya zama shugaba. Ba za ka iya samun takamamman nasara a rayuwarka ba idan ba ka yi ban kwana da irin abubuwan nan da suke jawo ka zuwa ƙasa ba. Ina kira a gare ka a yau ka juya baya ka yi ban kwana da abubuwan da suke daddaure maka ƙafa, suke hana ka tafiya a cikin rayuwarka. Ba za ka iya yin nasara a wannan tsere na rayuwa ba idan ba ka juya baya, ka musunci kanka, ka yi ban kwana da abubuwa marasa kyau na yau da kullum ba. Wannan shawarar tana zuwa ne ta hannun Malam Abu Dawaki.
Iya abinda ya sawwaka a shirin na yau kenan. Ina fata mai sauraro ka samu karfafawa da ginuwa ta dalilin sauraron shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya a rubuta a tura mana. Adireshin imel namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a iya kira mu a waya ko kuwa a aika mana da gajeruwar sako. lambar wayanmu shi ne 0802841970 0802841970. Ina godiya zuwa ga Pastor Mordecai Gideon wanda ya bishe mu a wannan mako. Pastor Ubangiji ya yi maka albarka. Ina godiya zuwa ga Pastor Audu da kuma zumunta mata na Seventh-day Adventist Church daga yadin Lere. Duka muna ce muku albarkan Ubangiji ya kasance tare da ku. A madadina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olusola Jagade, Eze Elewemci da kuma Ibrahim Ishaku Gyan, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina so mai sauraro ya tuna da cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayarwar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.